الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا كنا
بكل كافرون
وقالوا إنا بكل كافرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم الحق من عندنا، yayin da gaskiya ta zo wa mutanen Makka, ta zo wa duniya gaba daya. falamma ja'al hukumin indina qalu laula utiya, me yasa wannan gaskiyar ba ba ta misla ma utiya Musa ba? Alhaqu anan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah yana kiran annabi Muhammadu alhaqu, yana cewa amanu bi ma nuzila ala Muhammadin wa huwa alhaqu. Kuma Ubangiji yana kansa kirari wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin, tariki wa anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma tad'una min dunihi al-batilu. Haqqu sunan Allah ne. Harufa guda biyu aka dauko daga cikin sunayensa guda biyu, da Hayyu da Qayyum. Aka dauko ha karamin Hayyu, aka dauko kaunaka na Qayyum. Wato ha karamin nan ha karamin rayuwa ne na Allah, wanda bai da iyaka, bai da farko, bai da ƙarshe, bai da iyaka rayuwar Allah kenan. Hayyu Qayyum kuma ƙarfi ne irin na Allah, wanda zai dace da komi abu, komi ƙanƙantarsa, komi girmansa, komi raushinsa, komi laushinsa, duk yadda yake na tare da Allah, shi ne Qayyumatul Zati. To shi wannan kauna kai kullun da shi ake yin kowane irin ƙarfi, shi ne da shi ake yin Qahharu, da shi ake yin Qadiru, da shi ake yin Qadiru. Shi wannan kauna kai na ƙarfi ne, ha ƙarami kuma na rayuwa ne. To da rayuwan nan, harafin rayuwan nan da harafin ƙarfin nan su ne aka hada aka mai da su suna ɗaya, Hayyun Qayyumun, sai aka ce Haqqu. To wannan Haqqu aka sa masa sunan gaskiya, sai Allah ya ba kansa wannan suna, zalika bi anna Allahu al-Haqqu. In ba ku san gaskiya tabbatacciya ba, to Allah shi ne gaskiya tabbatacciya. Wannan wata ɗan duhul bali, duk abin da ba Allah ba, to ba gaskiya ba ne. Allah shi ne ainihin gaskiya, in ji Allah. To sai ya ɗauki wannan suna ya bai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu. Mutane su yi imani, ko ku sun yi imani, mu'mini sun yi imani da abin da aka saukarwa annabi Muhammadu, domin shi ne ainihin gaskiya. Ya dauki wannan al-haqqu, sunan gaskiya din nan, sai ya bayo al-Qur'ani, الحق من ربك sai sake daukan wannan suna sai ya baiwa musulunci yana cewa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu to wannan haqqi guda hudu haqqun Allah haqqun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqun alqur'ani haqqun islam to duk wata gaskiya kowace gaskiya in aka nuna a dayan guda hudun nan ba wanda ta karba to gaskiyan nan ƙarya ne duk abin da Allah bai ce gaskiya ba to annabi bai ce gaskiya ne ba duk abin da annabi bai ce gaskiya ba alqur'ani bai ce gaskiya ne ba duk abin da alqur'ani bai ce gaskiya ne ba musulunci bai ce gaskiya ne ba to duk abin da musulunci bai ce gaskiya ne ba ko duk duniya ta ce gaskiya ne ƙarya take yi Allah yayi gaskiya shine alhaqu falamma ja'a alhaqu min indina yayin da annabi Muhammadu ya zo musu daga gare mu wanda shine ainihin gaskiya kalu laula utiya misla ma utiya musa sai kafirai suka ce me yasa tunda shi annabin Allah ne na gaskiya bai ba shi irin abin da aka baiwa Musa ba na mu'jizar sanda ko mu'jizar hannu laula utiya misla ma utiya musa awalam yakfuru bima utiya musa min qablu Allah ce yana tambayar Qurayshawa su kam jahilai ne labarin Musa da sandansa suke ji da hannunsa to su tambaya su ji shi Musa lokacin da ya bayyana ba she ba kafirce masa bane ai an kafirce masa aka ce sahirani tazahara inna hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisirihima wa yazhabu tariqatu muslim ai ne Musa ma da yazo da hannun da sandan an kafirce masa yadda ku kafirce annabi Muhammad wanda yazo muku da wannan alqur'ani falamma ja'a alhaqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya musa min qablu awalam yakfuru bima utiya musa min qablu shin kafiran annabi Musa ba su kafirce abinda aka ba annabi Musa bane sun kafirce masa qalu suka ce sahirani tazahara suka ce annabi Musa dan uwansa Haruna ai masu sihiri ne wanda suka karfafa juna wannan ya faɗi magana wannan yake gaskiyar ka wannan ya faɗi magana wannan yake gaskiyar ka ai sun taimaki juna ne masu sihiri suka taimaki juna wakalu sai kafiran zamanin annabi Musa suka ce inna mu bi kullin kafiruna mun kafirce musu dukansu biyu da annabi Musa da annabi Haruna duka wannan fassara kenan fassara ta biyu su Qurayshawa alqur'ani aka basu su kuma Yahudawa an basu littafi ne a taura to su ainihin Qurayshawa in damuwa ta same su da yake su jahilai ne sukan aiki mutane wajen malamai Yahudawa su tambaye su idan sun tambaye sai su ba su wasu misalai ku je ku tambaye shi kaza da kaza da kaza in ya ce muku kaza da kaza to gaskiya ne in bai ce muku kaza da kaza bane ba gaskiya bane fa idutu hadha fa khudhu wa lam tutu fazaru to idan sun dauko magana sun zo sun fada musu in bata dace da yadda suke so ba sai ja hab ashe littar tafan ma dukkan suna taimakon juna ne ashe duk sirrin iri ɗaya ne ne yanzu da wancan duk ashe duk sirrin ɗaya ne suna taimakon juna ne to wannan fassara kenan
قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين
قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل قيامس يا رسول الله kun kafirce wa alqur'ani kun je da yake ku jahile ne kun tambayo malaman yahudawa sun gaya muku magana ta daidai da abin da alqur'ani yake faɗa kun ce yadda kuka ce wannan sihiri na shi wancan din ma sihiri ne to shikenan fatu bi kitabin min indillahi ku samo mana wani littafi wanda yake yazo daga Allah ne a fatu bi kitabin min indillahi huwa ahade minhuma amma yafi at-taura shiryarwa yafi al-qur'ani shiryarwa ku kawo shi mu gani in kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne wato duk duniya babu littafin da yazo daga Allah wanda yake al-qur'ani to daga shi sai at-taura domin shine littafin mutanda kamar yadda muka karanta jiya da yaqubi handayuna alladhina aslamu lil ladina hadu tsakanin annabi Musa da annabi Isa a cikin Yahudawa an aiki manzanni wajen dubu a madud da shi suke aiki
fatu bi kitabin indillahi huwa ahadi minhuma, in kun kawo na gani yafi alqur'ani shiriya, yafi at-taura shiriya, amma daga Allah yake, ku kawo shi in kuntum sadiqin, in maganar ku gaskiya ne.
Fa in lam yastajibunaka fa ulama ma yattabi'una ahwa'ahum wa man dhallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin.
Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man dhallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Idan sun nema sun nema sun nema ba su samo maka littafin, sun karbi abin da kake ne, ba su karba maka kiran da kai musu kawo littafin da ya fi alqur'ani da at-taura wanda ya zo daga Allah wanda ya fi shari'a din ba, ba su amsa maka sun kawo littafin ba. Fa alam ka sani anna ma yattabi'una ahwa'ahum, ashe dawa ba su da wata hujja na kareta alqur'ani, ba su da hujja na kareta at-taura, ashe abin da suka dogara da shi iyaka suna bin ahwa'ahum, son zuciyarsu ne. Wa man dhallu mimman ittaba'ahu bighayri hudan min Allah, a cikin batattu wane ne yafi bata, wa yafi mai bin son zuciya bata, bighayri hudan min Allah, wanda ba Allah ne ya shiryar da shi ba. Idan Allah ya shiryar da mutum, son zuciyarsa sai ta yi daidai da abin da Allah ya aiko annabi da shi. In Allah ya shiryar da kai, sai a sa son zuciyarka ya yi daidai da abin da Allah ya aiko annabi da shi. Shi yasa aka ce wa man dhallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, wanda ba Allah ne ya shiryar da shi ba. Domin arifai suna fassara wannan aya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di Allah. Wa fassara ayar ara'aita, muna tambayanka, man ittakhadha ilahahu hawahu, wanda ya maida son zuciyarsa shine Allahnsa, wannan fassara kenan. Araita, muna tambayanka, manittakhadha ilahu hawahu, wanda ya maida Allah ubangijinsa shine son zuciyarsa, to duk suna tafiya. Idan ka fassara fassaran farko, araita manittakhadha ilahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin, fassaran farko wanda ya dauki son zuciyarsa ya maida son zuciyarsa nan shine Allahnsa, kamar yadda wannan ayan da muke kanta take fassarawa. Wa dallahu Allah, sai Allah ya badda shi ala ilmin, tare da sanin sa. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah ya toshe zuciyarsa, ya toshe kunnansa, baya ji baya fahimta. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, ya kawo ruhi ya rufe idon sa. Faman yahdihi min ba'di Allah, wannan mutum wa zai kuma shiryar da shi in ba Allah ba? Wannan fassara kenan. Amma fassaran da arifai suke fassarawa shi ma ba kauda nasi bane, duk ɗaya ne fahimta, kowa iri daban. Su ko suka ce ara'aita, muna tambayanka, man ittakhadha ilahahu hawahu, wanda ya maida Allah ubangijinsa shine abun son zuciyarsa, wa dallahu Allahu ala ilmin, tare da ya san dukkan halittar Allah, sai Allah ya barda shi, yau bai san komai ba sai Allah shi kadai. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah ya toshe kunninsa, baya jin komai sai maganar Allah, baya fahimtan komai sai Allah. Wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi, don Allah ya riga ya shiga tsakaninsa da zuciyarsa, baya ji sai Allah, baya fahimta sai Allah. Allah ya barda shi, ya rasa ganin komai, ya rasa sanin komai, sai Allah da ya fisge shi. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di Allah, wallan wa zai masa jagora, ai sai Allah kare da ya saura din. Saboda haka ya kamata kowane musulmi son zuciyarsa ya zama yayi daidai da abin da Allah ya aiko annabi da shi. In ka ji ga abin da Allah ya ce, ga abin da annabi ya ce, to son zuciyarka ya dawo ya kama wannan, kamar shi shine abin son ka. Wa man dhallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, wanda a cikin batattu duka ba bataccen da ya fi, wanda ya bi son zuciyarsa, wanda ba shiriya ya samu daga Allah ba. Inna Allah sani Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, dama abubuwan da suke bata shari'a kenan ko ko suke bata addini kullum Qur'ani yana faɗa mana su guda biyu ne, da jahilci da son zuciya. Summa ja'alnaka ala shari'atin fattabiha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamu. Ubangiji ya ce ya aje annabi sallallahu alaihi wasallam akan shari'a daidai, hanya ta shari'a daidai babban godabe, ya bi hanyar ya jamu zuwa kan hanyar, kar ya bi son zuciyar masu son zuciya, kar ya bi jahilcin masu jahilci. Lokacin da Shehu Tijjani ya kaure kuma Fas, ba san shi ba, an saukar da shi Darul Murayya, to sai Allah ya sa za a gane shi a garin Fas, gari ne na asali na malamai tuntuni. To sai wani mutum ya yi sallah, da ya sallah sai ya mance jakar kudinsa a wurin sallar a masallaci, bai tuna ba sai da yaje ya shafa ba jakar kudi, yaje inda ya alwala bai ga kudi ba, yaje duk inda yaje bai ga kudi ba, ya dawo wurin da yayi sallah bai ga kudi ba, sai yana nuna damuwa. To wani mutum yana zaune a masallacin yana kallon sai ya ganshi da damuwa, ce kai ya ka ban Allah, me kake damuwa ne? Yace wallahi kudi na ne cikin jaka, na zo nan nayi sallah ban ga kudin ba, naje wurin da nayi alwala, naje duk inda naje ban ga kudin ba. To nace ko na yar ne wurin da nayi sallah, na zo nan na duwa na ma ban gani ba. Sai ce ya jakar take, ya gaya masa da me ka daure, ya faɗa masa, sai ya daga cinyarsa yace haka kudin suke, wannan ne ce, wannan ne ce, ga kayanka. Yace wallahi alhamdulillah, kai din nan dan aljanna ne, in ba dan aljanna bane mata za ta saku shi ka uku, kai dan aljanna ne. Yaje yana murna, yana murna, in ya gaya ma ne, to ai ka fita wani bala'i ka faɗa cikin wani, matarka ai ta saku uku, wai san dan aljanna banda Allah. Ai shikenan matarka ta saku uku, kudi dai ka gane, amma matarka ta saku uku banda Allah, wai san dan aljanna. Sai kuma ya shiga damuwa, ya tambayi wannan manja, gaskiya ne banda Allah wai san dan aljanna, ya tambayi wannan banda Allah. Magana ta kare dai ma da duk sun bada fata, banda Allah ba wanda ya san dan aljanna. Matarsa ta saku shika uku. Sai ka ce kuma malami fa da ya zo daga Sahara, ka je ka tambaye mu, shi ma an ce ilimi ba dama fa. Sai je tambaye Shehu Tijjani, Shehu Tijjani ce ka je ka rike matarka bata saku ko daya ba balle uku. Sai ya je shi kenan ya murna ya rike matarsa. Sai malamai suka taru suka yi karansa wajen Sarki Suleimanu, ga wani ya halatta haramun, ya saki matarsa shika uku, amma ya komo ya rike ta. Aka kira shi ya mai da magana yaya aka yi, ya faɗi yadda aka yi. Sai aka ce to a kira wannan bakon. To dama shi Maula Suleimanu ya san shi, da aka kawo cikin ba, yace ina tambaya ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. An ce kai ne ka halatta masa matarsa, ce kwarai kuwa. To ina ka samu wannan karatun da waɗannan malai duk ba su samu ba? Yace wa zalika fi kitabillahi, a cikin alqur'ani yake. To ina ne? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah ce duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah, duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah, saboda jin tsoron gamuwa da Allah ina ya hana zuciyarsa abinda take so, shikenan ya zama dan aljanna. Lokacin da ya tsinci kuɗin na ba wanda ya ganshi sai Allah. Me yasa ya bada kuɗin? Kowa yana son kuɗi, me yasa ya bada kuɗin? Ai ya ji tsoron Allah ne, tsoron gamuwa da Allah ne ya hana son zuciyarsa, ya mika masa kuɗin. To sai me ya saura? Fa innal jannata hiyal ma'wa, in ji Allah. To saboda haka mutane su bar son zuciya, a bi abin da Allah ya ce. Sunna.
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يا رسول الله متاننك متان مكة من ججيرو مسو مغنغنو إيري إيري مفأي ونن تندق لوكة تندمكة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من جيرو مغانا ايري 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 مون فدي ابوندا سكا فدا مون باسو امزا مون فدي ابوندا سكا فدا مون باسو امزا مون فدي ابوندا كا فدا مون باكا امزا مون فدي تاريخ متان دا ابوندا سكا فارو دوكا منين يسا هر يانزو بازاسو واذنتو با يدا موكا جيرانتو وانن مغانا تون داغا تان هر موكا ايسو وانن ميسا بازاسو واذنتو با ورغان حقيقه والله وصلنا من جيرانتو موسو القول مغانا لعلهم يتذكرون كوسا وأذنتو
الذين
آتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون أما الذين آتيناهم الكتاب من قبله واندمك باس للتافي كامم مكاو القرآن سوكم يؤمنون به sun yi imani da alqur'ani waɗansu daga cikin su sun yi imani da alqur'ani wai za a domin an ce wannan aya ta sauka lokacin da su ahlul kitabi suka aiko mutum 20 lokacin annabi yana makka suka zo suka yi masa tambayoyi yana ba da amsa suka yi masa tambayoyi yana ba da amsa suka yi masa tambayoyi yana ba da amsa sai suka ce ƙarshe suka ce ashe kai nan manzon Allah ne to su Abu Jahl suna zaune dama an same shi ne a Ka'aba bayan an samu dan sulhun nan na Sayyidina Umaru to sai su Abu Jahl suka bi su suka ce mutanen ku sun aiko ku ne don ku zo ku ji labari kawai daga zuwa sai ku jefar da addinin ku ku bi maganar wannan mutum to shine Allah yake musu kirari anan to wadansu ku ce a'a wannan ayar haka ne aya ce cikin surar Makka amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina mutanen Habasha suka yi musulunci ne aka kawo wannan magana lokacin da mutanen Makka sun aiki lokacin da zaman Makkan ta gagara Annabi ya tura mutane su bar Makkan su koma Habasha suka bar Makkan suka koma Habasha suka zauna wajen Najashi suka zauna lafiya lau Annabi ya ce tunda zaman gari ya gagara ku koma can za ku zauna lafiya akwai sarki sarki adali wanda ba zai bari a cuci jama'a a kasarsa ba mai addinin Annabi Isa ne sannan suka koma suka zauna ku sai aka samu zaman lafiya din da Sayyidina Usman yana cikin su lokacin Annabi yana da shekara 5 to aka zauna ana zaune lafiya sai wani abu ya faru da aka karanta wannan najimi sai wata mu'jiza ta bayyana sai mutane duk suka fari gabaki da suka yi sujjudu wasjudu lillahi wa abudu to sai labari ya tadda mutanen Habasha cewa ai yanzu mutanen Makka sun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi sujjada tare da shi Umar ma ya musulunta komai yayi daidai gara a dawo da aka dawo aka tadda gari ba lafiya sun tafi ne cikin watan Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dzulqa'da Dzulhijja Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Akhir a cikin Shawwal suka dawo sai suka tadda gari ba lafiya aka sake komawa to da aka koma ne aka ga irin nasarar da suka samu sai mutanen Makka suka aiki mutum 2 aje a roki shi Najashi ya bada wannan mutane a koma da su Makka kar su bata masa kasa to da aka je aka kira su aka ce su zo su bada bayani me suke ciki suka bada bayani cewa su manzannin manzon Allah ne Jafar yake shugabantar su a lokaci manzannin manzon Allah menene haka to su wa'annan suka zo suka ce mun zo ne ranka da mutanen mu suka aika mu daga Makka ka ba mu mutanen mu wanda suka fandare suna bata kasan mu ne suka gudo suka zo nan kasu bata maka kasa gara su koma ko menene ma dai ya kare can wajen mu to shikenan sai yace me suke yi yace suna raba tsakanin mata da maza suna raba jama'a ya kamata ka ba mu su mu koma da su sai aka nemi wanda suka san su aka kirawo su da aka kirawo su Jafar ya zo ka san waɗannan na san su to sun ce mu hada ku da su ku koma gida ku mai da maganar ku sai suka mai da magana sai ce to ka ji abin da suka ce sai ranka ne ka tambaya mana su shin mu bayin waɗansu mutane ne muka gudu aka biyo mu don mu bayi na koma da mu aka tambayi su ma'aikan mutanen Makka suka ce ko kadan ai su manyan mutane ne shi yasa ma ai bacin sai yake damun mu a sake tambayar su shin mun yi kisan kai ne muka gudo suka biyo mu nan saboda jini aka tambaye suka ce walau katratan ko digo daya ku sake tambayar su mun ci kudin mutane ne muka gudo aka tambaye walau dirhaman to bari in gaya maka gaskiya ranka da abinda ya hada mu da su da mu din nan bakakin mutane ne masu bautan dodo masu bautan gunkiyo san Allah da ya halice mu ba Allah da ikonsa sai ya aiko mana annabi da littafi wanda yake kadaita Allah yake umurni da sada zumunta a ji tausayi ayi abin kirki ya karanta masa abubuwa duka yace to shine yanzu wannan zamani akwai annabi inji Najashi yace akwai wannan zamani eh to sai aka ce to a kira malamai sai aka buga karrawa mazza mazza sai kina kiran malamai fada aka kira wu malamai duk suka taru kace shin wannan zamani da muke ciki akwai labarin za a samu annabi daga Allah a wannan lokaci duk da dama akwai bushra Isa akwai mutumin da annabi Isa ya ba da labari yana zuwa sunansa Ahmad yana zuwa lokacin da ake cikin zunnan ma tarihi ya nuna an shigo lokacinsa je ku tambaye samarin nan suna da wani labari kai saurayi da Allah cikin abin da kace ana saukar muku dinna ko wanda ka hada je ka karanta mana yace akwai karanta mu ji sai karanta masa suratul kafi alhamdulillah alladhi anzala ala kitabihi wa lam yajal lahu iwaja qayyiman liyunzira asan shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati annahum lahum ajrun hasana maakithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li'aba'ihim kabarat kalimatan takhruju min afaqin yaquluna illa kadhiba sai shikenan sai sarki ya ta kuka jama'an da suka zo duk suka yi ta kuka kamar yadda wannan ayar take fada da aka yi ta kuka sai mutanen Makka suka ce ranka dare a cikin karatun nasu akwai wurin zagi Isa suna ce Isa bawa ne ya akwai zagi Isa kuma akwai kai saurayi akwai abin da ka hada ce na maganar Isa cikin karatun ka akwai sai ya karanto masa wasu kitabin Maryam har zuwa zalika Isa ibn Maryam sai ce ai wannan yana rike da wata yar sanda ce kaga haka ko dan kadan bai rige bai kara ba haka Isa yake Isa bawan Allah ne manzon Allah ne to shine Allah yake ce bayin Allah mutanen kirki wai za su bi umma unzir ila rasuli tari ayunum tafidu min ad-dam'i ma arafu min al-haqqi malami in an karanta masa ya ji gaskiya sai ka ji hankalin sa biya koma ya kama gaskiyar nan yayi ta kuka saboda abin da ya sani na gaskiya saboda haka ne kar ku manta muna karanta ilimi ne wanda yake mai amfani har lahira da ilimin da yake amfani sa iyaka duniya da mulki mai amfani har lahira da mulki iyakan amfani sa har duniya da ilimin da bai da amfani duniya da lahira da mulkin da bai da amfani duniya da lahira to wannan Allah ya nuna mana kenan amfanin ilimin su sun ji gaskiya sun bi
wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
إذا يتلي عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إذن وطنن توراوا واتواسين الدين النبي إيسى دقى أنكرن تاموس القرآن سنجي قسكيا nan da nan su yi ta kuka su ce amanna bihi mun yi imani da wannan inna kunna min qablihi muslimina kamun a karanta mana wannan littafin ma mu riga mun zama musulmi mun sallama wa gaskiya wannan ko abin da aka karanta mana gaskiya ne saboda haka mun sallama kamar yadda Qur'ani ke cewa ya al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna wa bainakum tsakanin musulmi wanda yake rike da Qur'ani da mai bin annabi Musa ba yahude kenan mai at-taura da mai bin annabi Isa mai addinin annabi Isa kenan to inda suka ji abun daya ne wanda duk yaki wani daga ciki aka karanta masa yaki to yayi girman kai ne bai karbi ilimi ya kara akan wanda yake da shi ba saboda haka aka ce mutanen kirki daga cikin su wai za su mi'u in suka ji wai za su mi'u ma unziya ila rasuli tari'a yana tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi kenan wa idha yutli alayhim in akranta min al-qur'ani qalu amanna bihi sai su ce mun yi imani da wannan al-qur'ani domin ko haka wannan al-qur'ani yake dukkan wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi duk wanda yace ya yarda da Allah ko ba yahudi mai at-taura ko krista mai injila inda yace ya yarda da Allah ya yarda tashin kiyama to lalle in an karanta masa Qur'ani ba da mafita sai ce ya yarda wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi duk wanda bai imani da Qur'ani ba amma yace ya san wani littafin Allah yayi imani da shi to ya kare ta kansa domin duk abin iri daya ne wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi وهم أناس لا دين يحافظون. وإذا أتلى عليهم إن كان تلاوة القرآن قالوا سكنت آمنا إنا كنا من قبله مسلمين كامو ونا القرآن يزوء كرم تامن ما أي مومو رقام سلم والله مو مسلمين مبياء النبي موسى كو مسلمين مبياء النبي إيسا دومين دكا مسلمين
أولئك يؤتون أجر مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون da alqur'ani sun yi imani da shi koko wanda suka ce suka yi imani da injila mutanen annabi isa kenan aka karanta musu alqur'ani suka ce sun yarda sun yi imani duk abin iri daya ne in suka yarda suka zama musulmi yutauna ajrahum marrataini za a ba su lada iri biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku za a ba su lada iri biyu wanda yi imani da annabin farko ko annabi Musa ko annabi Isa da littafin annabi Musa da littafin annabi Isa sannan da alqur'ani yazo annabi Muhammad yazo yace yayi imani da wannan annabin ma da littafin sa to Allah zai bashi ladan wancan annabi ya bashi ladan wannan annabi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk bawa wanda ya bi Allah ubangijinsa ya bauta masa sannan kuma yayi bautawa iyayen gijinsa na duniya to Allah zai bashi lada iri biyu ladan Allah ubangijinsa da ladan iyayen gijinsa na duniya wanda suke bautar da shi bauta irin ta tsakanin mutum da mutum Allah zai bashi lada iri biyu sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya sayi kuyanga ya karantar da ita ya koya mata addini sannan ya yantar da ita sai ya aure ta Allah zai bashi lada biyu walaka yutawna ajrun marratan ma sabaru Allah zai ba su lada biyu su wannan wanda suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan can da sun yi imani da annabi Isa suka dawo suka zama musulmi a cikin addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko suka yi imani da annabi Musa suka dawo cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba su lada iri biyu saboda me bima sabaru saboda hakurin da suka yi domin duk mutum da yake cikin wani addini in ya ce zai fita zai koma addinin musulunci to zai gamu da wahala da damuwa danginsa ne abokansa ne abokan huldansa ne kai ne yanzu zaka zama musulmi kai ne zaka zama musulmi kai ne to ya dinga shan wahala kenan sai yayi hakuri ya jure ne yake iya fita daga wancan abun ya dawo cikin musulunci alhali ko duk abun iri daya ne kaman dai gwamnatin tarayya yanzu kai shawaran za ta canja wannan kudi namu sai ta canja din sai ta bada sanarwa tace ranan kaza ga watan kaza za a sake kuɗi sababbi ga yadda fiskar su take ga yadda bayan su yake ga yadda martaba su daraja su take takarda iri mai kaza naira kaza kenan takarda mai kaza naira kaza kenan saboda haka duk wanda yake da wani kuɗi ba za a sake ganin takarda mai iri kaza mai naira kaza ba za a sake ganin ta ba saboda duk wanda yake da kuɗi ya kai mazaubin banki ya canja kamu wannan date ya cika idan ya bari bai canja ba date ya cika to za a ba da notice na lokaci kaza in wancan lokacin ya shiga to ya asaran kudinsa to shine ai kana bin addinin annabi Musa alaihi salam sai addinin annabi Isa ya zo sai ka samu saukin abubuwa iri iri saboda addinin annabi Isa yana da sauki ya fi addinin yahudu wahala domin su yahudu sun riga sun yi miyagun abubuwa Allah ya tsananta musu fa bilumin allazina hadu harramna alaihi tayyibatin uhillat lahum wa bisaddu sabilillahi katira to in ka canja ka komo addinin annabi Isa shikenan ka samu lafiya ka zauna da Allah daidai ba kai masa tawaye ba ta kuma in kana cikin addinin annabi Isa in addinin annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya zo zaka gane Allah da ya aiko Musa ya aiko Isa shine fa ya aiko annabi Musa sallallahu alaihi wasallam idan baka yadda ka bi shi ba za a dauke ka kenan baka yadda ba kai baka ga laifin kudin ka ba zaka canja ba to kai taje akwatin kudin ka itajewa wata rana zaka je banki a ce ai ba an dade da bayin karban wannan kudi zaka je kasuwa ce ai an dade da wannan karban wannan kudi wannan kuma zai bayyana mutu ba sai ran da zai mutu ran da zai mutu ya nuna mata addinin annabi Isa ai an ajiye shi tuni yanzu addinin annabi Muhammadu ake yi ai yanzu tsohon addini ne addinin Annabi Isa ya zama foma addinin Annabi Muhammadu shi ake yi yanzu, to baka da iko ka dawo ka gyara, lokaci ya riga ya wuce. Saboda haka duk abun ɗaya ne Allah, ɗaya ne addinin Allah, ɗaya ne, sai dai canje-canje. Kamar yadda ka san mutum ne turan da aka yi mutum namiji ne sunansa namiji, to har ya mutu ko shekara 100 zai yi sunansa namiji, amma kowane lokaci in bayan shekaru zaka je ka tarar ya canja, amma shi din ne. Kuma in ya ga dama zai fito da wata irin riga ba irin tajiya ba, kuma shi din ne. Haka addini yake, zalika ban shi addini guda ɗaya ne daga Allah yake, amma canje-canje na shari'a, amma zatinsa ba ya canjawa wajen tauhidi da ibadu, wa tauhidi da sallah da zakka da azumi da haji. Ba a taɓa yin musu akan waɗannan cikin addinan da suka wuce, sai dai sallan ta zama wata irin ta daban, ba irin ta wannan ba. Azumin irin ta daban, ba irin wannan ba. Hajjin kam wuri ɗaya ne, ba a canjawa, amma tauhidi bai taɓa canjawa ba. Ubangiji yana faɗa mana, sai ya kirga manzanni da addinansu da shari'o'insu, sai ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni inna hadhihi ummatukum wa ana rabbukum fattaquni. Addini guda ɗaya ne. Wazalatu yalim qalu amanna bihi innahu alhaqu, shi wannan addini shine ainihin gaskiya. Min inna alhaqu min rabbina, daga Allah ubangijinmu. Inna kunna mu'minun zaw min qabli, kamun mu ji wannan ma muslimi ne, mun riga mun sallama wa Allah, mun yadda duk abin da Allah ya ce. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sannan halinsu yana daga cikin halinsu, idan an musu mummunan abu ba sa ramawa da mummuna, idan an musu mummuna abu sai su saka da mai kyau. Wayadrauna bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiquna, mutane ne ko masu ciyarwa, masu bada abinci, masu bada kuɗi, masu bada taimako, masu bada zakka, masu bada sadaka da taimako.
Wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin.
Wa idza sami'u lahu a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin. Irin wa'annan malamai wanda in sun ji gaskiya sukan yi ta kuka, su ce sun yadda wallahi gaskiya ne daga Allah ubangijinmu, kuma masu yin haƙuri in an musu sharri su rama da alheri, ko masu bada zakka, masu bada taimako da sadaka. To irin waɗannan wai za su wallahi a'radu anhu, in sun ji maganan banza sai su kauda kai kan ba su ji ba. Wai za maru billahi maru kirama, sai su kauda kai kan ba su ji ba in sun ji maganan banza. A'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Idan mutanen suna jayayya, fadi wannan kai don me ka zama kaza 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 kaza, suna jayayya, to shikenan ku rike naku mun rike namu. La nabtaghi al-jahilin, ba ma neman jahilai, balle balle mu yi jayayya da su. Duk abin da aka faɗa kamar irin maganganun banzan da su mushrikan Laraba suke gayawa ƴan uwansu, kun ji dai Muhammadu ya ce abin da ya yanka da baƙin ƙarfe ya fi abin da Allah da kansa ya yanka. Wai mushe shi ne yankan Allah, wai ba a ci yankan Allah, abin da Allah ya yanka kada a ci, amma sai Muhammadu ya yanka ne tukuna a ci. Kaga wannan maganar banza ne. To a'radu anhu, sai sukan kauda kai kamar ba su ji wannan ba. Irin waɗannan abubuwa su ne ake cewa wai zaman rubi lagu marru kirama. Wa qalu, sukan ce lana a'maluna, ku je ku rike mu musulunci, da yanzu mun riga mun karɓa mu rike ku, ku tunda ku yadda ku je ku rike naku. Salamun alaikum, shikenan shikenan, mun yi sallama da ku, shikenan. La nabtaghi al-jahilin, ba za mu yi magana da jahilai, balle mu yi jahiliya da su ba ta lokaci.
Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Rasulullah, kai haƙuri, innaka kai la tadi man ahbabta, baka iya shiryar da duk wanda kake so. Shi annabi yana son kowa ya zama musulmi ne, saboda bil mu'minina raufur rahim, harisun alaikum, yana son ina kwaɗayin kowa ma ya zama musulmi. To ya rasulullahi, ba za ka iya shiryar da duk wanda kake son ya shirya ba, sai wanda Allah ya ga dama ya shiryar da shi. An ce wannan aya ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa amminsa Abu Daribin, lokacin da zai rasu cikin azumi a cikin wannan irin wata, ya zo ya zauna wajensa, ya ce ba ɗan uwan babana, ka faɗi kalma guda ɗaya maka hujja da ita a gaban Allah, ka faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ɗana, na san duk abin da kake yi gaskiya ne, addininka gaskiya ne, duk abin da kake umarni zuwa kake kira zuwa gaskiya ne, amma cikin halin da nake ciki yanzu, ina ji muku tsoron abin kunya ne, kada muku dariya, kada sai ubanku ya zo mutuwa ya yi raki ya koma addinin yara. Ba don haka wallahi, ko don ka ji daɗi da sai in faɗa, ko don ka ji daɗi ma sai in faɗa, amma yanzu in na faɗa na mutu, sai ku shiga abin kunya, ce babanku da ya zo mutuwa ya yi raki ya bar addinin manya ya koma addinin samari, don wannan ne. Ya ce ba baka faɗa in maka hujja da ita a gaban Allah. Abinda fa annabi yake so, Abu Talibi ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shi kenan ya gama zama musulmi, ba sai ya san tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul rahmaniyya, tauhidul rahimiyya ba. Ko lokacin da manzo Allah ya je gaya da wani, akwai wani bayahude tsoho ya kwanan ba ina mun karanta labarin sa anan, yana zama wajen fadan manzon Allah, ba musulmi bane tsoho ne. Manzon Allah ya dade bai gaishe ba, tambaya sai aka ce ai bai da lafiya, baya fita. Manzon Allah ya tashi da fadarsa, aka ce mu je mu gaishe shi. Aka ce annabi ya shiga wajen Yahudi, ya shiga ya same shi ya kusa mutar, ce wani haka ka zama, ce Muhammadu haka na zama, Abul Qasim haka na zama, zan baka shawara ka koma cikin addini na, ka mutu a ciki. Yace haba Abul Qasim, ga addini na ƙara rayuwa ta duka na yi aiki a ciki, in zo mutuwa in fita in koma addini empty wanda ban taɓa yin komai ciki ba, addini da na yi wa aiki a ciki zan mutu. Ya ce a komo addini na. Ya ce to yanzu zan iya yi ko na koma addini naka? Ya ce ka fa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ce inna faɗa zai amfane ci, zai amfane ka. Sai bayahudin nan kafirin nan nada, sai ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan annabi sai ya murna, yace alhamdulillahi allazi ataka bi raqabatan minan nari, gama faɗa kenan kawai sai ya mutu. Bai san tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, tauhidul rahmaniyya, tauhidul rahimiyya ba. A antum a'lamu am Allah, shi Allah ne masani ko ko masu sabon addini su ne masana? A'a, to shi kenan annabi ya mutu wajen sahabbai. Yaya kai mun ga kana burmushi kana dariya? Ce eh, ai ya mutu, ya mutu ake da shi. A kun ji Allah ya shiryar da shi sai da ya zama musulmi, ya mutu ya faɗi kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To mutum da muka sani, daga mutum ya faɗi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya zama musulmi, yana son ya zama malami ko sai ya yi karatu? Ba ce kuma kowane musulmi dole ne sai ya zama malami, ya san komai da komai cikin addini ba? A'a, ba faɗa ba. Indai ka faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da bakinka, kuma kai yadda da haka zuciyarka, shikenan ka zama musulmi. Sai ka saurari abinda za a ce ka yi, a ce ka yi wankan janaba, ka yi alwala, ka yi sallah, ka fidda zakka, ka yi duk bayan fitan wannan kalma an ji maka ita. Ulaka yutuna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. To an ce lokacin da annabi yake gaya masa haka, har dai ya mutum bai faɗi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah ba, amma ce ya yadda addinin gaskiya, addinin annabi gaskiya ne, ko da abin da annabi yake gare shi gaskiya ne, amma ba zai faɗi wannan ba balle ya abin kunya, domin in ya faɗa sai a ce ya yi raki da ya zo mutuwa, ya bar addinin tsofi ya koma addinin samari. To daga nan sai Ubangiji ya ce baka da iko ka shiryar da wanda kake so, sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Walakin la yadiman sha wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah shi ya san shiryayyu, tunda Allah shi ne masanin shiryayyu. A cikin tafsirin Ruhul Bayani a cikin wannan sura a wannan aya in an duba za a gani lokacin da annabi yake yayi hajji hijjatul wida'i kafin ya dawo daga Madina ya roki Allah Allah ya tayar da Abu Dalib ya musulunta a hannunsa in ji wannan tafsiri na ruhul bayani Sheikh Ismail kuma ba mamaki ta da matattujin Allah ba mamaki mun riga mun yi imani annabi Isa ta da matattu saboda zuwan sa annabi ko wata rana wata tsohuwa danta sunansa Sabit ya mutu aka kira annabi ya zo janaza da ya zo janaza sai tsohuwan nan ta zo gaban annabi ce ya rasulullahi ba mu baro kasar mu muka dawo wajenka ba sai don Allah ya raba mu da bakin cikin duniya da lahira ba mu zo wurinka mun yi imani da kai ba sai don Allah ya raba mu da bakin cikin duniya da lahira to amma ni kam dan nan na in dai ya mutu da haka to ba raba da bakin ciki ba kai abun ku na annaba ka tashe shi sai na mutu tukun ya mutu haka to sabin tashi sai mutum ya tashi bai sake mutuwa ba sai da uwarsa ta mutu annabi yana raya matattu tunda annabi Isa na raya su to innaka la tahdi man ahbabta walakin la tahdi man yasha wa huwa rabbul muhtadin wato ita shiriya kayan Allah ne shi kadai kamar yadda ake faɗa kullum Allah yana ba mulki wa wanda yake so da wanda baya so Allah yana ba da kuɗi wa wanda yake so da wanda baya so Allah yana ba da ilimi wa wanda yake so da wanda baya so mun san da Iblis malami ne ko Allah yana son sa amma ya ba shi ilimi to amma akwai wani abun da Allah bai kowa sai wanda yake son sa shine shiriya to wannan shiriya tana hannun Allah ne shi kadai yana ce bu istida'iyan walaysa li min alhidayati shay wa bisa ash-shaytanu ghawiyan walaysa min ghayati shay Allah ya aiko na don shiryar da mutane amma shiryar tana hannunsa Allah ya turo Iblis don ya badda mutane amma bata wannan hannunsa misalin wannan daki ne ko kyaure ko kosto yana da sakata ta ciki yana da kwado ta waje tunda Allah annabi ya ce umirna an nako bi zawahiri wallahi tawalla sarair mu an umurce mu hukunci da zahiri baɗi ni abinda yake bai mun barwa Allah to Allah shi ke rike da sakatan zuciyar mutane annabi da malamai ko su ke rike da makullin kwado ta waje mai makullin kwado ta waje in ya bude ya cire kwado amma akwai sakata a ciki daki ya budu mai sakata ya janye mai kwado bai zo ya bude ba daki ya budu ta sai kenan duka biyu sai sun hadu to su ne suke zuwa su hadu cikin suratul shure ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ko wannan aya bata soke hukunci wannan ba fa wa innaka sanikai dinnan ya rasulullahi la wallahi tahdi kana shiryarwa ila siratin zuwa ga hanya mustaqim madaidaiciya to wannan an yi amfani da zahirin abin da aka bashi iko din ne nan kuma an yi amfani da abin da ba a bashi iko ba din na ciki babu ba bugun juna tsakanin waɗannan ayoyi walakin la hadi man yasha wa huwa alamul muhtadin Allah ya shi yadda
qalu in ittabi'il huda ka tatakhaffaf min ardina أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولئك أن جعلنا حرمنا منها ويتخطف الناس من حولهم أولئك نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ويسوك شيء إن نتبع الهديم أكثر نتخطف من أدنا ونوك شيء أكثر سامداماني أزونا أيما قنا تأثيري يا محمد من كان أبن الناس قسياني yanzu ga abin da ya saura wato abin da muke jin tsoro idan mun bika dukkan kasashen larabawa da suke kewaye da mu mun saba musu kenan to za su fada mana da yaki nutakhattaf min ardina, zazo ay tafiskis giye mu, ay tafiskis dukiyan mu da rayukan mu da kayan mu, a ce mun bata. Abin da yasa muke yin haka kenan, Ubangiji yace kuna jin tsoron mutane, mutane ne suka yi muku wannan harami wanda yake kowa ya shigo ciki ya tsira. A walabar wannan jana haramana minan, kuma mun mai da wannan gari harami ne amuntacce, kuma mun sa duk duniya tana kawo muku abubuwa ko menene, babu garin da kayan gabashin duniya da kayan yammashin duniya da na kudancin duniya da na arewacin duniya duk sai ya zo ya taru a garin sai Makka. Kowa ya yi wani abin kirki, ko nomansa ne ya yi kyau, ko kiwonsa ne ya yi kyau, ko kirarsa ce ta yi kyau, ko saƙarsa ce ta yi kyau, ko wata sana'a ce ta yi kyau, to yana maza yana yin ƙoƙari ya kawo abin Makka. Duk da abin abu yana nan Makka, in abinci ne, in abin sha ne, in abin ado ne, in menene ma dai. Tujbai ne samarat kulli shay'in, wato dukkan wani abin kirki na duk duniya sai an kawo shi Makka. Waye muku wannan ba ni ba? To lokacin da baku zama musulmi ba kuna bautan dodo, saboda alhumman wannan wuri na allazi atamahum min ju'in wa amanahum min khawfin, na amintar da su babu ruwan sama a garin ku, amma babu yunwa a garin, za a kawo muku abinci ta ko ina saboda girman wannan wuri. Kuna bautan dodo, nayi muku haka, balle in kun dawo kun zama nawa me ba zan muku ba. Yanzu da suka dawo suka ga mutanen Allah, wane gari ne ya fi su fetur? Da suka dawo suka ga mutanen Allah suna kiran sallah suna sallah din, sun bar dodo din. Yanzu wace ƙasa ce ta fi ƙasar Makka fetur? Babu. To ai saboda wannan ne ya kamata duk mutumin da yake so ya aikata gaskiya ya ce amma yana jin tsoron mutane. Ina jin tsoro, kaga yanzu in nayi kaza din nan saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, mai wannan irin hali ka abin da ya faɗa irin karatun da muka yi na da kenan bai amfane shi ba. Ana ce to ga Allah ga wani abu, Allah yana magana wani abu yana magana. Allah da shi ne ya yi sama ya yi ƙasa, ya kawo ruwa ya kawo shuka ya kawo lafiya ya kawo iskan shi ya kawo komai da komai, yana magana. Shi ya magana ga wani abun banza ya magana, magana wa za ka ji? Shi ya kamata kam. Amma in dai ka ce kana jin tsoron mutane amma wajen Allah ba damuwa, to ya kamata ka ce kana jin tsoron Allah wajen mutane ba damuwa. Da mutane iyakan dai su kashe ka, in sun kashe ka suna da wutar da za su jefa ka a lahira. To in ka shirya da su ka ɓata da Allah, ko ba su kashe ka ba Allah zai kashe ka kuma jefa ka a wuta. Saboda haka ya kamata mutane su azantu. Yanzu mutane da yawa wai in mun yi kaza ai za a yaƙe mu, in mun bi shari'ar musulunci ƙasa kaza za ta kawo mana yaƙi, ta kawo, za ta tunda Allah. Wallahi kowace ƙasa ce akan shari'ar musulunci tace za ta kawo mana hari dan shari'ar musulunci, za ta tunda Allah a hanya. In ta taso za ta zo ta yaƙe mu dan shari'ar musulunci, wallahi za ta tunda Allah a hanya. Allah da ya halakar da Fir'auna lokacin da Annabi Musa ya zo, ai wane ne ya kamata ya ji tsoro ba Musa ba? Daga ƙarshe wa ya halaka ba Fir'auna ba? To duk wannan kaza da muke yafa abinda yake karantarwa kenan, ya kamata ka ce ka koma wajen Allah, ka je wajen mutane ba damuwa, maimakon ka ce kana jin tsoron mutane wajen Allah ba damuwa. To inda ka ce wajen Allah ba damuwa, za ka gama da damuwa duniya da lahira. In mulkin ne Allah ya baka mulkin ya hana maka bacci, tashin hankali karasa yadda za ka yi, kullum tsoro kullum bakin ciki, kana zaune a bugo waya, kana zaune a kawo fakka a nuno wani abu, hankali a tashe. In kuɗin ne haka, tunda kace wajen Allah dai ba damuwa, wajen mutane kake ji, sai Allah ya haɗa ka da mutanen, har ka yi kuɗin ka gama ba jin daɗi ka koma lahira Allah ya ƙona, har ka yi mulkin ka gama ba jin daɗi ka koma lahira Allah ya ƙona, tunda kace kai na mutane ne wajen Allah ba damuwa. Ya kamata ka zama na Allah, ka zama wajen mutane ba damuwa, ya fi zaman lafiya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa al-muhtadi wa qalu inna at-tabi'a al-huda ma'aka nutakhattab min ardina aw lam numakkil lahum, ashe ba mu ne muka zaunar da su muka ba su daman zama muka ba su makani, makanatun wa makanun, muka ba su daraja muka ba su wurin zama ba, haraman aminan, haramin Allah amuntacce muka zaunar da su a wurin. Tujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan, inda ake jawo kowane abu daga kowace duniya a kawo musu a garin, suna zaune a garin ba gona ba damana, amma komi da komai. Banda Makka ina za ga ai baki miliyoyi, amma ana zubar da abinci da naman kaza a cikin drone. Banda Makka ina za a yi haka, baki sun ce miliyoyi ba, amma abinci da naman kaza ana zubawa a drone. Sun ci sun koshi, ruwa ya ishe su, kowane irin ruwa. Banda garin Allah ina za a yi haka. To Allah da yayi haka lokacin da ake saba masa, ake kawurce masa, balle in an yi imani da shi. A walau na jalna haramana minan wai ta katsawun nasu min haulim, Ubangiji ya cewa tujba ilai samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna, duk wannan daga gare mu ne. Walakin na karam la ya'lamun, amma yawancin su ba san haka ba.
Allah ta kadani zuwa gare ka daga Yakubu magaji dan madani.
To fadi abun da ya fada
rukuya fata za ka yi masa alfani,
to
ba ka abun da zai nuna karantawa arziki ya kaga a hannunsa, kuma zai sanya naira 200 a hannunka ga sanin sadaka da wuta.
To nagode, Allah ya saka da alheri. Ya rika yin zan masa addu'a, Allah ya buɗa masa, Allah ya ilmanta masa, ya rika karanta ya rade dubu safe da yamma, da salatin annabi dari ya rade dubu safe da yamma, da niyan ya samu arziki, Allah zai bashi arziki. Mai karban da riga, mai karban da ko ku nawa ne ku ji sharadi, in an shiga ba a fita, ba a hada da wata dariga, ba a ziyarar koli, sai wani suke cikin dariga, za a kula da sallah, kuma za a ba a shan taba, za a yi jam'in wuziwa, jam'in zikirin juma'a, za a girma iyaye, duk wanda yadda da wannan sharadi na ba shi da ya ga shi tijani. Fatiha, yaje a koya masa yadda ake lazumi da wuziwa da zikirin juma'a.
Wannan ta bani zaka rubu Allah cewa Allah zuwa ga mana, Allah kara maka lafiya da darba da daukaka. Idan kafara ya kama mutum zai ba shi din zai ciyar ciyarwa, ne misali mudin na manzon Allah nawa ne bayar
ciyarwan kafara. In kafara ta ɗaya ne, idan kafara ta 60 ne, to mudu din nan kowane sa'i da ake fidda kai din nan sai an kasa shi kashi hudu, sa'i kashi hudu, kowane kashi shi ake kirsa mudu, mudun nabi.
Ta kuma ila shi a wallah suna da cewa tambayan jiya ne yake so a maimaita duk mai fito a cikin rediyo ba na hajjin nan, saboda ka zama wani jego bai san ba
da maganan haddi da matar Sokoto da ake mata maganan haddin nan. Ya kamata mutane kar su ga faɗin maganar ridda. Idan mutum ya soki shari'ar musulunci, ya ce bata da tausayi fa ya ridda. Tana da dama idan ta ce tilas aka yi mata, an ɗauke mata haddi, in ta ce tilas aka yi mata. Amma babu wata hanya wanda za a soki shari'ar musulunci.
Masu ce aka yi yaƙi zai tsira wata garinsu, aka dawo sai aka daɗe bata ga mijin ba, kuma tana so ta yi aure, shin ta kama za ta yi koya ya neman
ta? Idan namiji ya yi tafiya akan zai dawo, sai ya shiga wurin hatsari inda ake kashe mutane, ko inda ake kashe mutane ko wurin yaƙi, sai ya daɗe fiye da yadda aka saba, to za a gaya wa alƙali. Bayan nan sai ta yi ta kaba ta ɗauka mijinta ya mutu a cikin wannan hargitsi ko cikin wannan yaƙi. To in ta yi ta kaba ta yi aure, idan mijin ya dawo, to shi kenan tana dama. In ta ga dama ta yi ƙara ta kashe wannan aure, ta kowa gidan mijinta, in ta ga dama ta riƙe mijinta.
To ya zuwa gare shi, muna fata za ka yi min bayani, ni dai ba na suna, amma nakan yi wani abu wanda nake so malamin bayani, shi ne kan shiga ɗaki in yi rubuta ciki, in kuma su mu ga har mane ya fito. Kuma na biyu, ina je bayan gida zan yi wanka, nakan yi amfani da sabo ya yawo foci na yake.
Ya kamata dai mutumin ya aure, ya kamata ya aure, shi ne maganin irin waɗannan abubuwa duka. In mace ɗaya ba za ta ishe shi ba ya yi biyu, in ba za su ishe ba ya uku,
in
uku ba su yi ba ya hudu. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu ƙasar mu, Allah ya kiyaye mu mutuncin mu, Allah ya kiyaye mu Najeriya mu, Allah ya sa mu musulmi fahimci junan mu, mu girmama junan mu, mu rufa wa juna asiri, mu rungumi juna, mu haɗa kai mu musulmin Najeriya. Mu nuna musu karamci na makwabtakan musulunci da kirkin nan, fahimci juna, mu zauna lafiya a ƙasar mu, ce ƙasar su ce, Allah ya ba mu lafiya da jikin musulmi maza da mata rayuwa da matattu. Albarka na sallallahu alaihi wasallam. Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق ناصر لك ولك الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله